muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce Amurka tana kokarin kulla wani babban haɗin kan ƙasa da ƙasa akan batun gabas ta tsakiya game da harin da aka kai wa jiragen dakon mai akan tekun Oman. Lallai muna buƙatar ɗaukar ƙarin matakai saboda idan al'amura suka ci gaba da rinchabewa. Amma kuma ya kamata mu faɗaɗa neman haɗin kan ƙasashe akan wannan batu, in ji Shanahan a jiya Juma'a. Amurka tana ɗora laifin kai harin ne akan ƙasar Iran, kuma sojoji sun fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu mutane da ke cikin wani jirgin ruwa mai sintiri suna fitar da wasu abubuwan fashewa a cikin jirgin da kuma mai suna kuka, wato kuka courageous. Wani kamfanin jiragen ruwa na kasar Japan Kokuka Sanyo shi ne ke mallakan jirgin ruwan daya na Dokoman, kana kamfanin Front Alter na kasar Norway yake mallakar dayan jirgin ruwan. Kamfanin dillancin labarai Iran ta ce sojojin ruwa na Iran su ne suka ceto ma'aikatan jirgin ruwan, wato da suka yi yawansu ya kai 44. Daruruwan masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa da suka hada da 'yan raji da ɗalibai da matasa da suke aiki a kafafen yada labarai sun gudanar da zanga-zanga a birnin Gonaives mai nisan kilomita 142 daga arewacin babban birnin kasar Haiti da ake kira Port-au-Prince mai tashar jirgin ruwa. Suna kira da a hukunta shugaban kasar da manyan jami'an gwamnatinsa waɗanda ake zargin su da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Shugaban kasar da ya musanta wannan zargin ya kuma ki sauraren kira da ake mai da murabus. Zanga-zangar da aka yi wa take #PetroCarib ya mamaye birnin wato mafi girma na shida tun daga ranar Lahadi, lamarin da ya fara yin tasiri a babban birnin kasar. Ana kiran Godayus birni yanci saboda shugaban kasar na farko kuma dan fafutukar neman yanci da ake kira Jean Jacques shi ne nan ne ya ayyana samun yancin kasar wato Haiti daga kasar Faransa a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 1804. Masu zanga-zanga da sun kona tayoyi suka tare hanya, kana suka zuba shara akan hanyoyin titi, suka kuma yi dabo-dabo a jiya Juma'a domin bayyana rashin jin daɗin su ga batutuwan siyasa da tattalin arziki da ke tafiya a ƙasar. Ƙasar ba za ta iya ci gaba da tafiya a haka ba, kuma mun daɗe muna shan wahala. Ya kamata General Jovenel ya bar mulki, in ji wato kuma a tabbatar da an gurfanar da shi a gaban shari'a, in ji wani matashi dan shekaru 21 kai yana fadawa murya Amurka a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta WHO ta yanke shawara a jiya Juma'a cewa ba za ta ayyana dokar ta ɓace akan sha'anin kiwon lafiya a ƙasashen demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo da kuma Uganda ba game da ɓarkewar cutar Ebola na wannan lokacin. Kwamitin ayyana dokar ta ɓace ta WHO ya kwatanta ɓarkewar cutar a matsayin lamari da ya ɓaci kuma abin damuwa, amma dai bai kai ga matsayin ayyana dokar ta ɓace ta ƙasa da ƙasa ba. Kwamitin da ya ayyana dokar ta ɓace da kuma damuwa ga lafiyar jama'a ne sau hudu kacal tun lokacin da aka kafa wannan kwamiti a shekarar 2005. Dokar ta bace sau hudu da kwamitin ya ayyana ko sun hada ne da barkewar murar aladu shekarar 2009 da yaduwar kwayar cutar shan inna ko kuma polio da barkewar cutar Ebola a Afirka ta yamma wacce ta fara a shekarar 2014 da kuma yaduwar kwayar cutar Zika. Ayyana dokar ta bace dai wani lamari ne da ke bukatar makudan kudade da kuma yin gangami ta wato siyasance. Jama'ai a Saudiya sun ce ba su amince da buɗe gidan rawa da aka ce an buɗe da yammacin ranar Alhamis a Jidda, birni mafi girma na biyu a ƙasar. Ana dai kallon Jidda a matsayin birni ne na haɗin gambiza ba kamar babban birnin ƙasar Riyadh ba.
Nan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin mu na wannan makon, za ku ji ci gaban kiraye-kirayen da mata a Najeriya ke yi akan adama da su sosai a wannan mulkin na shugaba Muhammadu Buhari. A wani taro da aka yi game da harkokin mata a Najeriya, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da sananniyar yar siyasar nan wato Hajiya Binta Ma'azu akan makasudin wannan taron. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Bari in samu cikakken suna da abin da ake yi.
Suna na Hajiya Binta Ma'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President, muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki, muke ciki mata, muke gani da mai dadi da mare dadi a nan cikin kasar mu Najeriya. An kira mata da kurare ko ta ko ina, ba lallai NAPC ba, har in sauran kungiyar parties wanda yake ba namu budin mun hallara a nan wurin. Kuma an zabi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo, kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level, insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana.
To idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba Muhammadu Buhari zama shugaban kasa, me zaki ce an samu?
To alhamdulillah, na daya babban abu shine zaman lafiya. Sai Hajiya Madina, idan babu zaman lafiya to ba wa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali. Bayan haka nan kuma akwai taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai, kamar irin mutanen da ma 2000, 2500 na musu wahala ma akan jali. To akwai yanda akai aka samu aka taimaka, ana ganin ana ba waɗanda ba su da galihu. Bayan haka nan kuma an yi kokari an tsara maganan railway. Kusan yanzu har an kai ga ma wajajen shashin kudu can ta yamma. Sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje haka nan wanda aka giggina ma'aikatan gwamnati. Baya ga haka kuma akwai kokari da aka yi na wajen wuta, sai dai ɗan irin 'yan kwanakin bayan nan da aka samu uzuri, amma duk manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma. Saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt 7,700 da wajen 800. To amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba, aka samu dai aka shiga aka fita. Amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki, kuma na san abubuwa za su kuma inda ya kamata. Sannan bayan haka akwai taimako da ake na empower waɗanda duk suka karasa makaranta ba su da aiki an yi kokari an dauko su daga wurare duka gaba ɗayan Najeriya bangaren Najeriya an dan samu an taimaka musu. Sannan kuma bayan haka akwai batun maganan regin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba amma an samu ragayya sosai akan yanda da ake wadaka da dukiyar jama'a.
To sai dai kuma shawarar ki yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan?
Maganan mata Hajiya Madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kenan. Gwamnati Baba Buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu kamar yadda na miki maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jali da sauransu amma ba shi ne nan ba. Muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran daukan decision akan wani abu mu zama muna cikin decision makers muna cikin masu saurara ayi taro da mu ayi shawartaka da mu a kuma aminci akan abin da za a yi ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu taimako yanda ya kamata su kai kuma matsayin da ya kamata. To muna a da yanda ya mana alkawari inda kanshi ya fito ba so ɗaya ba so biyu ba yayi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan zai ga cewa lallai irin appointments din da ya bada wancan karan wannan karan zai kara su kuma mu muna jin Allah ya sa President Muhammadu Buhari mai fada da cikawa ne kowa ya sani dattijo ne ba zai fada abin da ba zai yi ba. To muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment din shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata.
Tuma sauraro a nan za mu da sa'a 20 na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban waɗannan ƙorafe-ƙorafen na mata. A madadin Madina Dauda da ta yi hirar da kuma babbar bakuwar tamu Hajiya Binta Ma'azu da ma Miss Jude Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum da hamma.
Dan hamma na zabi duk wadan gananniya ba bazum ba ko bazum dani bai iya tarban gaba hamma.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin Nijar Hamma Ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin Nijar kwanakin baya din ake ta karfafa zaton cewa Hamma Ahmadu dai yana daura da marar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kai mu shekarar 2021. To daman kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta PNDS tarayya ta riga ta tsaya da Bazoum Muhammad wanda shine shugabanta kuma ministan harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zabe na shekarar 2021. Shi yasa za mu bude shirin nan yau da wannan tambaya. In abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa ana jin wane ne yan Niger za su zaba wanda zai lashe shi wannan zaben a tsakanin shi Bazoum Muhammad da kuma Hamma Ahmadu. Bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilin mu na can ya mai silimin mu bar mai yasa mu dauko mana daga kan titunan birnin.
Magana shi ne Alhaji Aminu Tarayya. Abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama Bazoum da Hamma saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan Niger. Jami'a ce wadda firman ke ka kama lungu hudu gaba daya babu wanda ya kai ta yawan jama'a kuma gana zancen zaɓe yalla watakila ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma Hamma da wuya ta yi zaɓe saboda kowa san abin da abu su gaishe
lumana ba ta kama kafar tarayya
kuma ta lumana kuma ko dai zantar ba ta zuwa balle ma har mu zo mu yi makara da su ko dai zantar ba za su zuwa balle har makara da su
Muhammad Abubakar ne kamar duka member ne na Bureau Politic na Lumana Africa kan kaga an yi zabe Niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga za a yin za a yi zabe za a yi shi dan ba mu bar mu kowa kwaji shi wa da gara ma zan sun tabbatar a dama ita ce suke su a ce Lumana ba ta zabe ko Hamma bai zabe saboda ɗan Hamma na zabe duk waɗan gananniya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban Hamma kuma mu kowa ya san da haka na dan haka mu kaga ai suna abuka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce Hamma na kandida amma mu duk wanda aka kandida kowa ma shi taho ayi
to gaishe ka Suleiman to mutanen jihohin Niger da dama suna daukar cewa tsaye da Bazoum Mohamed kamar wata dama ce suka samu su zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaban Muhammad Isuhu da mulkin da ta yi
ni ce malama Maryam gaskiya rukun Muhammad Isuhu dai mun ji dadi tare ya mu dan mu aiki gaskiya a Niger mu dai rukun shi yayi wannan rukun nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Niger saboda in ka diba cikin jihohin mu na Niger Muhammad Isuhu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi saboda haka sai ce kandidan siya samu nasara a zabe na gaba insha Allah
sunana Rahmat Halilu Allah ya kama mu da cikin wangar kwamba da muka nan gai matsalolin mu mata da yawa koske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala ba mu duk kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji
haka ne to a ci gaban muhawarar da wakilin mu a Yamai Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da mai mulki da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar ɗan adawa ta MP a kishin ƙasa akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne zamu tashi abin da duka alamu ba abin a zo a gani bane a wurin ɗan adawa kamar su shi Habila Rabiu din
to akan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki in ka doka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kenan anya su ne dan kasar Niger ya zabe su akan su
su hanyoyi
wani hanyoyi da zaka kawo zancan ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo yayi bakunci ya zo daga dore ido akan hilin jirgin sama yace a wannan hikima ya aka yi aka yi ta saboda Allah da Annabi kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama Koskorima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jinjina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama ɗan Niger ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu bane matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka dauka duka hanyoyin da exchanger kin da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane ɗan Niger yake jira yau Adamu Manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Niger da dama a cikin tahiya da insan kasar Niger insan yaya halin da ɗan Niger suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ci maka da su da mazajen su da ɗiyan su
Adamu Manzo ka ji abinda ƴan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba
suni ɗan adawa ba damuwar su bane su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan shi da ruwan damana ruwan sha zan dauka maka misali daya
saboda Allah
garin Zandar garin Zandar an kai ruwan sha ko ba kai ba 24 miliyar 24 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta sa dan a yi maganin matsalar ruwan sha na garin Damagaram ni dan Damagaram ni na san matsalar ruwan Damagaram wallahi tallahi
amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina
kasar Amurka ita ce babbar kasar da ta yi kowace kasa ci gaba a duniya kasar Amurka ma har yau cin bashi take dan ta kare ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shi ne ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi
wanda ƴan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu dan mu ce ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake yi ka wadi gaskiya goruban da yayi zancan goruban da shekarun jiya an samu matsalar guta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle bata isa garin Yamai gaba daya ba dan saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana bada kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a jari waccan fan din da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goruban da kuma ba ta yi amfanin komai ba wannan ba gaskiya bane alƙawari ne da shugaban kasa ya dauka yadda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki yace gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi shine zabe tsarkakakke kuma ya baima wanda ƴan ƙasa suka zaba mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ta yake abin da yake cewa ta yake dan takarar mu ba zai ci zabe ba bai san ba zabe ɗan ƙasa suke zabe kuma Allah ne yake zabe
amma ana kwatanta kamar dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya dan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba
dan takarar jam'iyya ne tunda waye tsaida shi dan takara ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yanda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarar
wato sai an bi ka'idodi
akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaya da dan takarar
shi kuma bai bi ka'idodin ba
duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka dan wannan ne
wato shi tsohon minista ne
ke kawo ga tsaya da dan takarar Bazoum Muhammad
wai misali shi tsohon ministan kuɗi bai bi waɗannan ka'idodin ba saboda shine ba amince da takarar shi ba
a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongres din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar shuna aka yi wannan kongre
ba kuwa tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa
insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai ɓalle daga jam'iyyar PNDS tarayya
Habila a baya bayan tsaida shi Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya ɓangaren kuna ƴan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazoum ɗin ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaida shi takara shin me kuke fargaba
rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaida dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawar wannan minista yake
amma ai hukumar zabe take shirye zabe
ina zuwa ai hukumar zabe ke shirye zabe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zabe za ta zarta ko za ta tahiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zabe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa ba tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin minista
cikin gida da kuma magana cewa hukuma ce mai zaman kanta
amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi tahiyyar duka shirya zabubbuka saboda haka bai yiwuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ƙarshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke dan takarar kuma kai ne kake kula da waɗannan
to sanin ku da yake malamai to wai kam su wannan ƴan baromin da ake magana su wane ne meye matsayin su a siyasa ta Niger meye kuma alakar su da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan kuma meye alakar harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi wannan su ne abubuwan da zamu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna akai yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da kuma Habiru Rabiu da kuma shi musamman Yusuf Abdullahi wakilin namu da shi da wannan muhawara din a can yamai a madadin su duka ne Ali Mustafa Safata nan Washington DC mun ba ku lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.